domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau, da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri har ila yau za mu ci gaba da duba lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a yankin Arewa. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalung ya duba wannan kalubale a hangensa lokacin da yake gwamnati da kuma yanzu da yake waje da gwamnatin.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwambansiya
canta-canta da tsamu. Halin da muka shiga ciki yau a gaskiya al'amarin ya shawo kan kowa ko ita gwamnati kankanta. Halin da muke cikin yanzu Najeriya tana cikin halin yaki ne a dukkan shiyoyin nan guda shida, babu wanda yanzu ba a kai hare-hare. To saboda haka abinda shugaban kasa zai yi wannan lokaci shine, na farko ya amince cewa mun shiga cikin halin kame-kame kuma dole a dau matakai da sauri. Mataki na farko shine ya ayyana doka ta ɓaci a kasa. Abu na biyu zai shine ya dawo da duk tsofaffin sojoji da suke da karfi a dawo da su cikin aiki. Tsofaffin yan sanda wanda sun bar aiki kan da sauran karfinsu a dawo da su cikin aiki. Tsofaffin jami'an tsaro na tattara bayanai na asiri a dawo da su domin su ba da gudumawa ga waɗanda suke aiki domin a shawo kan wannan halin da muke ciki. Biye da wannan kuma dole ya dawo matakai na siyasa domin ya zuba ruwan sanyi ga wutan da take rurawa a ƙasa. Wannan kuma idan ko shi karan kanshi ba zai iya yi ba, to ko mataimakinsa ya nada shi da kuma kumanci na tattaunawa da 'yan Najeriya. Wannan kumanci a sa mutane amintattu waɗanda 'yan Najeriya za su iya su saurare su da kumshe shugabannin addini da kuma fatattayyar siyasa da shugabannin kungiyoyin al'umma wanda suke da kunnen 'yan Najeriya su zauna a kowane shiya a tattauna da shugabannin na al'umma, sarakunan gargajiya, matasa da mata a jikokin 'yan Najeriya a kowane shiya. Salin nan a dawo ma shugaban kasa da shi. Abu na ƙarshe wanda zai yi a cikin wannan halin da muke ciki ne, bayan da ya ayyana na doka ta ɓaci, dole zai kafa majalisar mulki na doka ta ɓaci wanda mutanen da zai kawo su a wannan lokaci kowane rana dole a zauna a yi mitin a duba menene yake faruwa a ƙasa, wane mataki za a ɗauka. Waɗannan matakai ina ganin zai taimaka mana fiye da yadda za a ce mu tashi muna zuwa waje muna neman taimako, domin waɗannan waɗanda za ana kiransu daga waje su zo nan, to idan sun kuskura sun shigo Najeriya to za a sha mamaki abin da ya faru a Somalia zai faru a Najeriya. Waɗannan yan bori, yan bindiga, yan ta'ada da suke fada da gwamnati za su dunkule da 'yan Najeriya kuma su nuna wa sojojin ƙasar waje kyama, kuma za a ci gaba da kai musu hare-hare. So za a koma a shiga wani salo daban. Nawa wannan ra'ayin ina gani zai taimaka wa shugaban ƙasa ga fidinmu cikin halin da muke.
Marisa Solomon Dalung, wasu har suna murna cewa a kira jami'an nan daga waje. Ina jin har da akwai wani ɗan majalisa ma da dattawa da yake ganin kawo sojoji daga waje ne zai yi magani wannan lamarin.
To ai wannan ina gani rashin sanin halayen mutanen Afirka ne da al'adunsu shi yake sa waɗansu shugabannin su yi wannan. Ga sojojin Chad a nan makwabtanmu sun shigo Najeriya ma, waɗansu 'yan Najeriya suna hararensu, sojojinmu suna hararensu. Balantane za a ce a ji a kawo sojoji daga ƙasa wanda al'adunmu daban, halayenmu daban, yanayin zamantakayenmu daban, kuma akwai ma kallon sabanin ra'ayi tsakaninmu da su.
Dakatanin Solomon Dalum, ku biyo ni don jin tsarabar taron ‘yan kungiyar muryar masu bukata ta musamman reshen arewacin Najeriya kan lamuran tsaro, wanda suka gudanar a nan Abuja. ‘Yan kungiyar waɗanda makafi ne a ido na cewa in an ba su dama za su iya taimaka wa jami'an tsaro da bayanan sirri kan lamuran na tsaro. Ga abin da shugaban kungiyar Yarima Suleiman ke cewa.
Mun yi taro ne wanda ya shafe muryar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya. Kuma taro ne wanda na san mutane za su yi mamaki a koyaushe ana yawan ji na harkar siyasa. To amma wannan kungiya ba kungiya ba ce ta siyasa, wannan kungiya ce wadda muka kafa domin ba da gudunmu a ɓangaren tsaro. Domin shi tsaro ba abu ba ne na gwamnati ita kadai ko kuma abu ba ne na jami'an tsaro. A tsaro ya danganta ne ga al'ummar ƙasa ga baki ɗaya. A matsayinmu na mutane masu bukata na musamman, wanda Allah ya amsa addu'armu fiye da kowa, wanda muka kusanci fiye da Allah fiye da kowa, sai sa muka ce bari mu dawo mu zo mu ba da gudunmu a ɓangaren tsaro. Wannan shi ne makasudin shirya wannan taron da muka yi nan cikin birnin tarayya Abuja.
Yarima Suleiman, a matsayinku na masu bukata ta musamman, ta yaya za ku shigo ku ba da gudunmawa ta ɓangaren tsaro tunda kuma taimakon ku ke nema?
A'a, shi idan aka ana maganar tsaro ba wai ana maganar abin da wani zai ci ko abin da wani zai sha ba, ana magana ne ya za mu yi mu ba da namu gudunmawar. Shi yasa muka sanar da gwamnati cewa mu akwai irin rawar da za mu iya takawa musamman gudun ba da shawarwari ga yadda za a kawo ƙarshen wannan tashi-tashin hankulan da muke fama da su, da kuma musamman gudun yima ƙasa addu'a da kuma arewa. Idan ka duba irin ƙalubalen da arewa take fuskanta a ƙasar nan, ya kamata mu dinga zama junanmu gaskiya. A matsayinmu na mutane masu bukata na musamman, mun fi kowa tashin hankali idan aka ce wani tashin hankali ya faru. Yanzu zan baka misali a nan jihar Yobe, da aka wani wadda baya ganin ke bani labari san da aka samu wani hari. Ina son gaya muka cewa ya sha wahala fiye da kowa, Allah ne ya tsiratar da shi. Mutane masu bukata na musamman, a ɗibo su a zuba su aikin jami'an tsaro. Karin wani mai tsoraro ya ce cewa idan na ce a ba ma mai bukata na musamman a ɗauko shi a sa shi harkar tsaro ya ce a wannan ai baya gani, a wannan ai baya ji, me zai iya yi? A'a, akwai wani experience da za mu iya, akwai gudunmawa da za mu ba sosai, ba sai na faɗa ma duniya ba, amma dai muna bin matakan da muke son mu ma za mu iya ba da gudunmawa. Da izinin Allah za a samu canji idan muka samu gudunmawa da gudun gwamnatin arewa, gwamnatocinmu na arewa, da izinin Allah.
Yarima Suleiman, a wani irin aiki ne masu bukata ta musamman din nan za su iya ba da gudunmawa ɓangaren tsaro? Misali,
to
kwatanta mana ma tukunna karma kafin mu yi nisa, watakila wani zai tambaya, wannan kungiya ta kuta masu bukata ta musamman da waye ta kunsa?
Na'am. To wannan kungiya na muryar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya ya kunshi duk wani cluster, duk wani ɓangaren mutane masu bukata na musamman. Musamman mai masu lalurar gani, masu lalurar kafa, masu lalurar kunne, masu lalurar laka, da kuma masu lalurar hannu. Domin mun yarda cewa mu zama muryar masu marasa murya. Mun yarda mu zama ido marasa ido cikin wannan kungiya. Domin wannan idan ana maganar harkar tsaro, musamman yanzu misali kamar ni zan gaya muku a cikin anguwa, sai wani zo ka ce a wannan tunda baya gani bari mu aikata wani abu. Kaga ko a wasa na ji cewa ga wani yana kokarin shirya wani abin da bai kamata ba, zan yi maza mazan sanar da jami'an tsaro. Kuma ni a matsayina na wanda nake da kishin arewa, a matsayina na wanda nake da kaunar mutanen arewa, ba zan taɓa yadda in ga abin da ake ba daidai ba in bari. Kuma za mu ba da lokacinmu musamman yin addu'o'i a cikin dare domin samun ƙarshen wannan tashi-tashin hankulan da yake faruwa. Kuma muna so mu yi amfani da wannan damar mu ƙara jawo hankalin gwamnatocinmu na arewa. Wannan kungiya ba kungiyar siyasa ba ne, kuma ba mu a fatan wani zai samu siyasa ciki, domin wannan muna so ne mu gyara alaƙarmu da Allah. Muna so ne mutane masu bukata na musamman su ba da gudunmawa, ba koyaushe su da ba su gudunmawa ba.
Masu sauraro, a nan lokaci ya yi mana halin nasa. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu kawo muku sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Allah shi ne zai cika. Ya kiyaye are wa gaba daya.